This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau, Juma'a farko a watan Afrilu shekara ta 2024. Da fatar al'umma musulmi sun sha ruwa lafiya. Bayan labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda batun ƙara kuɗin wutar lantarki yake ci gaba da ɗaukar hankali. Muna kuma da hira ta musamman da ƙwararre akan harkokin ƙasashen Afirka kan siyasar ƙasar Senegal. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan azumi, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya gargaɗi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu kan cewa zai canza manufofinsa idan Isra'ila bata sauya yadda take gudanar da yakin ta ba. Isra'ila ta dauki matakan ba da damar kai ƙarin agajin jinkai, ta kuma sanar da korar wasu jami'ai biyu dangane da wani hari ta sama da yayi sanadin kisan ma'aikatan agajin ƙasa da ƙasa 7 a Gaza a farkon wannan makon. A cikin wata sanarwa da ta bayyana cewa an kammala bincike kan harin da aka kai ranar 1 ga watan Afrilu, rundunar tsaron Isra'ila ta IDF ta ce za a kori wani komanda da wani babban jami'i daga aiki, sannan ta ba wasu jami'ai uku horo saboda aukuwar lamarin. Rundunar ta IDF ta ce jami'an sun yi kuskure wajen tantance motocin agaji uku da kungiyar agajin abinci ta duniya ta WCK ke amfani da su. Sun yi zaton wani dan bindigar Hamas ya boye a cikin motocin. Harin dai a cewar su an kai shi ne bisa saba umarni da ka'idojin rundunar ta IDF. Da yake magana daga tashar jiragen sama kafin ya taso daga birnin Brussels a yau Juma'a, Sakataren Harkokin Wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka tana nazari akan rahoton binciken rundunar tsaron ta IDF, kuma za ta ci gaba da tattaunawa da jami'an Isra'ila da kuma kungiyoyin agaji. A yau Juma'a, Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha akalla 6 a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov a yayin wasu jeran hare-hare da aka kai a cikin dare. Ukraine ta kai ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka gani cikin makonni da dare, inda ta harba jirage marasa matuƙi fiye da 50 zuwa yankin Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Rashar. Wata majiyar tsaro a Kiev ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa wani hari da aka kai a sansanin sojan sama na Morozovsk da ke kudancin yankin Rostov na Rasha ya yi raga-raga da jiragen saman yakin Rasha akalla 6, sannan harin ya shafi wasu jiragen guda 8 sosai. Wannan wani mummunan farmaki ne na musamman wanda zai rage wa Rasha ƙarfi, a cewar majiyar tsaron. Ta ƙara da cewa rundunar tsaron Ukraine ta SBU da sojoji su ne suka kai harin. Rasha dai bata ce komai ba nan take, haka kuma kamfanin dillancin labaran AFP bai iya tabbatar da ikirarin ba. An ci girgizar ƙasa a birnin New York mai cunkoson jama'a da safiyar yau Juma'a, a cewar hukumar sa ido kan yanayi ta ƙasa a Amurka, yayin da mazauna yankin suka ba da rahoton cewa sun ji jijjiga a faɗin yankin da ke arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar ta ba da rahoton aukuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 4.7 a kusa da garin Lebanon da ke jihar New Jersey, ko kuma kimanin mil 45 yamma da birnin New York, mil 50 kuma daga arewacin Philadelphia. Ma'aikatar kashe gobara ta birnin New York ta ce a rahotannin farko dai ba a samu labarin wata barna ba. An yi wa magajin garin New York Eric Adams bayani game da girgizar ƙasar, a cewar kakakinsa Fabian Levy. Ma'aikatar ta ƙara da cewa duk da cewa ba a samu wani rahoto kan wata mummunar barna sakamakon girgizar ba a halin yanzu, ana kan nazarin tasirin girgizar ƙasar. A tsakiyar unguwar Manhattan, hayaniya da ƙarar ababen hawa da aka saba ji ta ƙaru, yayin da motoci suka yi ta latsa horn akan titunan da aka ji jijjigar na wani ɗan lokaci. Wasu mazauna unguwar Brooklyn sun ji wata ƙara, sai kuma suka ji ginin suna girgiza. a wani rukunin gidaje a unguwar Manhattan East Village, wani mazaunin yankin jihar California wanda ya sha fuskantar girgizar kasa ya kwantar da hankalin makwabtansa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani ma'aikacin agaji na Turkiya a jiya Alhamis a Somalia a wani hari da kungiyar Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida ta dauki alhakin kaisa. An kai harin ne a wajen birnin Mogadishu a daidai lokacin da wasu motoci dauke da jami'an agajin Turkiya da Somalia da masu tsaron su ke kan hanyar zuwa wani sansanin yan gudun hijira don kai kayan agajin abinci. Waɗanda suka shaida lamarin da ƴan sanda sun ce wata fashewa da ta auku a gefen hanya ta taba ɗaya daga cikin motocin, inda mutane biyu suka mutu, wani ma'aikaci dan Turkiya da abokin aikin sa dan Somalia. A wani sako da ta wallafa a shafin sada zumunta na X, wato Twitter, kungiyar kai agajin abinci ta Turkiya da ake kira Zarnel Association ta tabbatar da cewa an kashe Abdulrahim Yoruk, ma'aikacinta daga Somalia a harin.
Sau a gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu huta taskar rahotannin namu a Najeriya, inda batun ƙara kuɗin wutar lantarki ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma da suka haɗa da ɗaiɗaikun jama'a, ƙungiyoyi masu faɗa a ji da kuma 'yan siyasa. Lamarin da ya kai hukumomin ƙasar kiran manema labarai da nufin ƙarin haske kan wannan batu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana.
Ƙarin kuɗin fito da gwamnati ta ce ta yi kan wutar lantarki ya jawo wani rudani wanda ya sa hukumar kula da samar da wutar lantarki ta Najeriya, wato NEC, ta ci kamfanin rarraba wutar lantarki ta Abuja AEDC tarar naira miliyan 200 saboda gazawa wajen bin ka'idoji da ta gindaya. Ƙarin ya nuna cewa masu sayan wuta kilowatt 1 kan naira 68 yanzu za su saye shi ne kan naira 225, kuma wannan ƙari ne da ya shafi masu samun wutar lantarki har na tsawon sa'o'i 20 a kowace rana. Kuma irin waɗannan su ne aka sa su a kaso na 1, wato waɗanda ake kira band A a Turanci, sannan akwai masu kaso na 2 da ake ce musu band B, da na 3 har ma da na 4. Ministan watsa labarai Muhammad Idris Malagi ya yi ƙarin haske.
An yi ƙari ne akan waɗanda ake ganin za su iya, wato cikin kashi 100, kashi 15 ne kawai aka zaba waɗanda suke samu akalla awa 20 na wutar lantarki kowace rana. Aka dauke su aka ce to bari a fara akan su a gani yadda abun zai kasance. Wannan kama abin da Bature yake cewa pilot study, masu hannu da shuni, masu manya-manyan kamfanuka, masu manya-manyan gidaje, masu zaune a unguwanni waɗanda ba su iya yi, ba su kunna generator ba, ba su iya yi babu wutar lantarki, dole su ne aka ce su fara wannan, su ɗanɗana wannan tukunna kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa, wato abin da 2.9 trillion, kusan trillion 3 gwamnatin tarayya ke kashewa kowace shekara akan bangaren wuta.
Kan batun azarbaɗi da hukumar bada wuta ta birnin tarayya Abuja, wato AEDC ta yi na sayar da wuta kan sabon farashi, kuma ministan watsa labarai Muhammad Idris ya ce an ɗauki mataki.
An ƙarfafa masu wato zaman su da za su yi su ɗauke kowane mataki su ga ya dace akan duk wani wanda ya yi wani abu wanda ba daidai ba ne a hukunce akan wannan bangare na wuta. Duk wanda aka samu da hannunsa a cikin koyin wani almunhadana ko kuma ma an yi wani kuskure ne, dole su koma kan kuskuren nan. Idan misali ka biya kuɗin da bai kamata ka biya ba, to zaka dawo, za a sake baka wutar lantarki kyauta ka sha, sai ka shanye wannan kuɗin naka da aka caje ka ba a sani ba. Lalle ne sai an baka wannan, hukuma ta tanadar da wannan. Duk wanda aka caje shi ba akan ka'ida ba yana da haƙƙin ya je ya kai ƙara a wajen NEC.
Amma ga shugaban cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya, Kwala Olubiyo, ya ce yawan lalacewar hanyoyin wuta a ƙasar ya sa 'yan ƙasa suna shan wahala. Saboda haka yana kira ga shugaban ƙasa da ya soke sayar da hannun jari da aka yi a baya, saboda a sake tsari da zai samarwa ƙasa da wutar lantarki na dindindin.
Muna so shugaban ƙasa da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da karfinci jara mana magana uta in abun talakawa su muna sha wuya shugaban kasa yayi kokarin sa yayi cement project ya ba su kudi ya ba su World Bank ya ba su kudi daga CBN akwai uta align na generation sun kifas dota uta umba muna cikin baban damuwa
shi ma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Kingsley Chinda ya fitar da sanarwa inda yace da shi da ɗan uwansa basu amince da ƙarin kuɗin wutar ba kuma zai aike wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da wasiƙar neman a soke ƙarin baki ɗaya sai abubuwa sun daidaita a ƙasar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Madina daga batun ƙarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya kuma sai harkokin siyasar ƙasar Senegal inda bayan ɗaukar rantsuwa Shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya dada ubangidansa na siyasa Usman Sanko a matsayin Prime Minister a hirarsa da muryar Amurka kwararre a fannin harkokin Afirka Dr. Usman Bugaje ya yi harsashen yuwar bashi wannan mukami bisa dalilin cewa
ai babbancin su fa ba yawa kitana tare suka tashi tare suka yi jam'iyyar nan abokai ne da kuddukul ba maganar Usman Sanko shi yayi gaba amma ai kin ga shi Basiru don ki san yadda suka shaku ƴaƴansa uku daga cikin ƴaƴansa da miji da kowanne ya sa musu na Usman Sanko don ki san da suke kamar ka ce gida ɗaya suka tashi gida ɗaya suke saboda haka abokai ne na kuddukul kowane ne cikin su ya samu ba wanda zai ba tare da wancan ba shi Usman Sanko ya fi shi kamar gogewa a shigar siyasa saboda shi ya je majalisa har sau biyu ne ko sau uku bana iya tunawa yanzu amma dai na san fiye da sau daya yayi abin da ya je majalisa kuma ya taɓa wato shugaban gari wanda ake ce ma mayor saboda haka yana da gogewar da bayan za a yi gwamnati ba tare da shi ba tare suka haɗa wannan jam'iyya tare suka yi gwagwarmayar nan ta sabon wannan zaɓe saboda tare da su mulki ni ban ga wani abu da za a damu da shi ba akan wai Usman Sanko zai rika ce mishi in kaza to tare da shi da Usman Sanko duk ba tare suka yi ba meye bambancin su a tunanin su a aikace a gwagwarmaya a komi ai wannan ma wajibi ne ake son haɗu ni abin da nake gudan musu shine Faransa ba za ta ba su zauna lafiya ba
bisa wani dalili professor
saboda ai in kin lura shi Basiru Faye da shi Usman Sanko suna da aƙidoji wanda suke kowa ya san su waɗanda na farko ba a sa son harka da ƙasashen yamma sai abin da ya zama lalura da Faransa da America da makamantan waɗannan ƙasashen duk suna son su kau da ragamar mulkin su da yadda ake kallon daga waɗannan ƙasashen to kin ga in za su gina tattalin arzikin su ma'ana za su karkata wajen China da wajen Russia da wajen sauran ƙasashe kila na Laraba waɗanda ba su da ra'ayin tafiya da waɗannan mutane to kuma kin ga wannan ba ƙaramar lahani bane ba ga tattalin arziki na irin su a Faransa da Amurka kuma yadda muka san su ba za su tsaya su kyale su ba amma idan matasan ƙasa sun haɗa kansu to ba yadda suka iya kamar yadda ake gani a Mali kamar yadda ake gani a Niger kamar yadda ake gani a Guinea ai Faransa din tayi amma ne ƙasar baki ɗaya ta haɗa kanta wuri ɗaya to wannan shine zai musu magani sannan kuma suna son su dawo da gina ƙasarsu wajen samun abinci shi kansa Usman Faye yana da gona a garin su duk da cikin harkar nan ta aikinsa da siyasar kowane lokacin yana zuwa ya da kansa za ka gan shi ya zage dantse yana cikin gonar da matan shi duk ana aikin gona saboda mutum ne wanda yake wato yana sane da irin abin da talaka manomi wahalhalunsa da irin abin saboda suna son su gyara aikin gona su samu abincin za su yi kuma su mallaki tattalin arzikinsu su raba tattalin arzikinsu da tattalin arzikin Faransa wanda wayo ake musu ana yaudar su ana cutar su shekaru ba a iyaka suna son su kwato kansu daga wannan to kake ga duk irin waɗannan abubuwan ai ƙasashen turai ba za su so ba kuma duk hanyar da za su bi ta yin farfaganda ta yin zagon ƙasa da abubuwa ne da aka saba aka sani duk zasu sai dai da karfin su ya kare amma kamar da nace idan matasa suka dunkule suka haduri ɗin suka jajirce suka dage to za su samu kasar Senegal daga cikin wahalhalun da ta fada shekara wajen 60 da suka wuce
Masanin harkokin kasashen Afirka Dr. Usman Bugaji yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirinmu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za a ji cewar gwamnatin jihar Zamfara ta sanya dokar dakatar da matafiya daga shiga cikin jihar da suka fito daga jihohin Sokoto da Katsina tun daga karfe 7 na yamma har zuwa karfe 11 na safe to ko me zafi haka mutanen jihohin Katsina da gabashin Sokoto da aikar yan bindiga da dake damun su na ƙara kwarara zuwa kasar Niger don tsira da rayuwar su sannan za a ji karin bayani akan rikici da ya barke tsakanin yan bindiga dadi da kuma yan ansaru fiya to madalla gwamnatin jihar Zamfara ta sanya dokar tsayar da matafiya da suka fito daga jihohin Sokoto da Katsina daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe wannan dai na wani mataki na ƙara tunkarar kalubalen tsaro da jihar ke fuskanta kamar yadda kwamishinan watsa labarai na jihar ta Zamfara Manir Kaura ke mana ƙarin bayani
gwamnati ta dauki wannan mataki ne domin kare rayuka da dukiyar al'umma kamar yadda al'umma suka sani wayannan yan fashin daji suna amfani da wannan lokaci sai kaga lokacin suke fitowa suna shiga da mutane daji kuma suna kashe na kashewa to a kokarin wannan gwamnati ta mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawal na ganin cewa ta ba da kulawa ta musamman ga al'umma wurin ba su tsaro aka ga ya dace dakatar da zirga-zirga na motoci a wannan lokaci daga karfe 7 zuwa karfe 6 na safe daga border Ankara zuwa Fimata ta jihar Sokoto domin a ga cewa an ci gaban daukan matakai wanda za su kai karshen wayannan yan ta'adda muna dada ba al'umma hakuri da irin wannan yanayi da muka cancika mu na ganin cewa an yi duk iya mai yiwa an dauki matakai wayanda za su sa a kai karshen wannan matsala
daga bisani na tuntubi masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ko wannan mataki na iya kaiwa ga hanya mai bullewa
rufe hanya ko kuma kai da iyaka idan an gudanar da shi ta hanyar da ya dace zai iya taimakawa amma dan dai a rufe hanyar ba tare da misali ba an rufe hanyoyi ta daji da sauransu kaga kusan wannan shirme ne kai talakawa da suke bin hanyoyin nan su za a wahalar su wayancan din a yawanci ba ma motoci suke bi wanda na a ce an hana su ta hanya din hanyar mu yawanci ko mashin ne suke bi kuma ta daji suke tafiya su so ba na tunanin wannan matakin wani mataki ne wanda zai yi wani tasiri
Dr. Kabiru Adamu
ana samun ƙarin haske dangane da rigima da ya kaure tsakanin yan bindiga dadi da yan ansaru a yankin karamar kumar birnin Gwari inda lamarin ke daukar wani sabon salo Mustafa Sarkin Kaya da ke bibiyar al'amuran tsaro a yankin arewacin Najeriya ya mana karin bayani dangane da halin da ake ciki.
Tabbas Malam Hassan yan kwanakin nan ana samun rigingimu tsakanin yan bindiga bangaren Dogogide da yan ansaru. To abin da ya kawo wannan fada shine fada ne na fada da iko wato kowannen su yana son ya mallaki bangare wanda zai iya kafa dolar sa sannan kuma kowanne na son idan zai kafa dola ya kafa dola wurin da bangaren da ke da arzikin da zai iya tafiyar da harkokin shi ne yau da kullum misali wannan bangarorukan da suke kokari irin bangaren shi nan dubbir nan gwari wuri ne wanda ke yana ɗaya daga cikin wurin da ke da albukatun ƙasa a wannan bangare na arewacin Najeriya kuma waɗannan yan bindiga da su yan ansaru dukkanin su babu waɗanda ba sa safarar waɗannan ma'adanan domin tun farko sun riga sun san sirrin wannan ma'adanan tunan wannan ma'adanan daga hannun waɗanda suke tunan ma'adanai ba bisa ka'ida ba tun lokacin da ana zaune lafiya shi ya kawo wannan matsala da take fa faruwa a yanzu kuma magana ta gaskiya matsalolin ta kai kololuwar da ba a tsammani domin girman ta ya kai yanzu su waɗannan yan ansaru suna amfani da wannan dama da wannan kuɗi da suke da shi na tonan ma'adanai suna safara miyagun makamai zuwa ga mutanen da su asali yan gari ne ma ba yan bindiga ba suna ba su waɗannan makaman da sunan sakare kawunan su to babban matsalar da ake gudu zakkar yan faruwa zuwa gaba shine wannan makaman da suke zuwa hannun waɗannan mutanen tabbas za su yi amfani da su tare da yan asarin za su hada kai za su iya kore yan bindiga amma kuma daga baya sukan iya juya su koma ga mutanen da ba su ji ba su gani ba domin duk lokacin da suka gama da waɗannan barayin za su fara tunanin ah to ai lokacin da muke shan wahala mutanen gari ba su taimake mu ba saboda haka su ma makiyan mu ne gaskiya wannan matsala da ake ciki lokaci ne da ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi amfani da wannan damar rikicin da ake samu tsakanin su yan ansaru da su yan bindiga ta yaƙe su ta yi amfani da irin salon yaƙin da suka yi amfani da shi a arewa maso gabas suka yaƙi ƙungiyar Boko Haram da sauran ƙungiyoyin jihadi da ke wannan wuri
yanzu kuma sai jihohin Sokoto da Katsina inda wasu al'ummun yankin ke kara kurara zuwa ƙasar Niger bayan karuwar aikakar yan bindiga daɗi Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban ƙungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto ya mana ƙarin bayani
irin yadda yankin na gabacin Sokoto wato gabacin Isa da gabacin Sabon Birni a kalla akwai ƙauyuka 300 da wani abu zuwa 400 shekara 12 wa wannan yanki baya cikin hayyacin shi ana cin zarafin jama'a ana kashe su ana kama su ana garkuwa da su kuma ana tada garuruwa kuma ana kona jama'a cikin mota wannan abin ya hirgita jama'a daman tun daga iyaka ainihin kasar Jibiya ha abin da ya kawo kasar Ilela ta kwanni babu gehen da ba iyaka da Najeriya ba akwai kauyuka ciki waɗanda muke da makwabtaka da su kuma akwai alaka ta auratayya akwai alaka ta ainihin addini akwai alaka ta noma da kiwo tsakanin mu da su to duka waɗanda wurare babu inda babu yan kasar Najeriya ciki suna gudun hijira tun daga gehen Jibiya din nan ce ma yake dan Kano har zuwa ainihin gabacin Sabon Birni wajen su yan basi gehen dama har zuwa gehen take tsaba gehen maradi har zuwa galmi wannan mashigi na dan ayage idan aka gangara har zuwa ainihin ruwan duma ina tabbatar maka gehen galmi da ita Ilela din wajajen gehen karangiya ta iya kare kwanni dukkan waɗannan wurare din biyan Najeriya suna nan zanne suna gudun hijira karkashin ainihin jamhuriyar Niger wanda yake kuma gwamnatin Najeriya bata damu da yan Najeriya da wannan yanki ba domin idan kaga ai magana su magana siyasa ce yan ainihin wakilansu na siyasa waɗanda a can jeje suke magana su ba wai gwamnatin tarayya ba gwamnatin jihar ma babu ruwanta da waɗanda al'ummomi waɗanda a iyaka da jamhuriyar Nijar suna gudun hijira yaya za a yi a yi matuƙa hanci gwamnati bata damu da ƴaƴanta ba waɗanda sun ka tagayyara shekara 12 ana cin zarafinsu kuma suna gudun hijira waɗannan al'amura abubuwa ne waɗanda mu idan muka diba ma zaman mu iyaka da jamhuriyar Nijar ga waɗannan al'ummomi masu gudun hijira ya hiye musu zama cikin ainihin Najeriya domin Najeriya in sun ka tsallako sun ka dawo gidajen su kashe su akai garkuwa da su akai amma suna jamhuriyar Nijar din ko babu abinci dai akwai zaman lafiya domin ita jamhuriyar Nijar ta kiyaye haƙƙoƙa na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu ba irin Najeriya ba
Basharu Altine Guyawa Isa masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan kada a sha'afa wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Muhammad Danjuma dalibi daga makarantar Ashabul Kahfi waki wanda ke cikin kasar Kamaru a birnin Yaounde a yankin Fikitere dan karanta muku alqur'ani mai girma daidai gogodo insha Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitani wajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.
Madalla shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Maryam da tishi muhimman kanin labarai.
To a takaice kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu kan cewa zai canza manufofinsa idan Isra'ila bata sauya yadda take gudanar da yakin ta ba. Isra'ila ta dauki matakan ba da damar kai karin agajin jinkai ta kuma sanar da korar wasu jami'ai biyu dangane da wani hari ta sama da yayi sanadin kisan ma'aikatan agajin kasa da kasa 7 a Gaza a farkon wannan makon. A yau Juma'a Ukraine ta faɗi cewa ta lalata jiragen yakin Rasha akalla 6 a wani sansanin sojan sama da ke kudancin yankin Rostov a yayin wasu jeran hare-hare da aka kai a cikin dare. Ukraine ta kai ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka gani cikin makonni da dare, inda ta harba jirage marasa matuƙi fiye da 50 zuwa yankin Rasha a cewar ma'aikatar tsaron Rashar. An ci girgizar ƙasa a birnin New York mai cunkoson jama'a da safiyar yau Juma'a a cewar hukumar sa ido kan yanayi ta ƙasa a Amurka, yayin da mazauna yankin suka ba da rahoton cewa sun ji jijjiga a faɗin yankin da ke arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar ta ba da rahoton aukuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 4.7 a kusa da garin Lebanon da ke jihar New Jersey, ko kuma kimanin mil 45 yamma da birnin New York, mil 50 kuma daga arewacin Philadelphia.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe da asuba ku je abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma X domin neman ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa @voanews.com. Banda haka kuma kuna iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Fiona Nandudu da ta da shirin. Alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saurin lafiya da alheri.